Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25-19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron matashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron barkanku da dare, da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande, muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yayin da ya rage sawo'i a rantsar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a wani sabon wa'adi, batutuwan da ake ta cece ku ce a kai kan samun nasara ko akasin haka su ne na tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa.
Duk waɗanda abin da ake faɗa na tsaro na cin hanci da rashawa, tattalin arziki, mu dai 'yan ƙasa ba abin da aka yi.
Ana na ta ƙoƙari a ƙarfafa wa jami'an tsaro gwiwa, ana ƙara musu makamai, ana ba su haƙƙinsu. Kuɗi ya fi biliyan dubu, wato tiriliyan guda aka karɓo su.
Kan wannan batu muke so kuma ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗannan nasarori gwamnatin ta shugaba Buhari ta samu, kuma waɗanne ƙalubale ta fuskanta cikin wa'adi mai ƙarewa? Lambar da za a kira ita ce 2022-2556. Kada manta, sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jiro lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni da kuma saƙon nasihar azumi, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar mutanen kasar ta a karin farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta zallanta. Wannan zai sa Ghana, wacce za ta gudanar da kidayar cikin watan Maris na shekara mai zuwa, ta shiga layin kasashe irin su Swaziland, Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su gudanar da kidayar jama'a ta hanyar amfani da na'urar. Har zuwa zaben farko da aka kai a shekarar 2010, ana amfani ne da takarda wajen rubuta sunayen mutane, abin da ya sa kidayar jama'a yakan ɗauki lokaci mai tsawo. Amma a karon farko a sabon tsarin mai zuwa, Ghana za ta yi amfani da na'urorin kwamfuta ta hanyar da tauraron ɗan adam wajen tabbatar da an gudanar da kidayar ɗaukacin dukkan mutanen ƙasar ba tare da an bar kowa a baya ba. Mutanen ƙasar Sudan yau sun wuni suna gudanar da gagarumar zanga-zangar neman ganin an kawar da gwamnatin mulkin soja da ƙasar ta kwashe tsawon shekaru 30 tana fama da shi. Galibin hayaniyar zanga-zangar duk an yi ta ne yau a gaban babbar kasuwar nan ta Al-Wahab da ke birnin Khartoum, inda masu zanga-zangar suka yi ta nuna juyayinsu da rashin amincewa da irin abubuwan da ake yi na kashe-kashe a ƙarƙashin mulkin sojan. Yau Talata da ita ce rana ta biyu daga garumin yakin neman wadda kungiyar 'yan kwadugo ta buƙaci mutane su yi zanga-zanga don tilastawa shugabannin mulkin soja waɗanda suka ɗauki ragamar mulkin bayan sun kawar da tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir daga kujerar mulkinsa. Wani mutum ɗauke da wuƙa ya daɓa wata yarinya wanda ya kashe ta, kuma wannan yarinyar mai shekaru 17 a cikin wannan mar'aci a yau ɗin nan, a yau Talata a birnin Tokyo da ke Japan. Tashar talabijin ta NHK ta ce an kai farmakin ne akan wani gungun 'yan mata da suke tsaye suna jiran zuwan motar bus ɗinsu a birnin Kawasaki lokacin da mutumin ya afka musu yana cewa zan kashe ku. Shi ma dai mutumin ya kashe, ya daɓa ma kanshi wuƙa, inda ya kashe kanshi. Ana tsammanin shekarunshi sun kai shekaru 50. Ya mutu nan take. Waɗanda suka rasa rayukansu na sun haɗa da wata yarinya ashe mai shekaru 12 da haihuwa, da kuma wani mutum mai shekaru 39 da haihuwa, wanda ake sa tsammanin cewar mahaifin ɗaya daga cikin yaran ne. Har ya zuwa yanzu dai ba a iya gane dalilan da ya sa ya kai wannan farmakin ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin gidajen kurkukun kasar Brazil sun tabbatar da cewar fursunoni akalla 40 aka halaka yau a wani fadace-fadace da suka barke a wasu gidajen yari har guda hudu da ke jihar Amazonas da ke arewacin kasar jiya Litinin, wanda aka ce fadan yana da alaka da kungiyar 'yan bata gari. Duk gidajen yarin suna babban birnin jihar Manaus, inda aka kashe mutane 15 lokacin fadan tsakanin 'yan kungiyar biyu. Fadan kungiyanci a gidajen yari a kasar Brazil ba wani sabon abu ne ba, musamman ma idan aka duba kungiyoyi masu alaka da abubuwan sha masu maye. Fiye da mutane 100 aka yi ma yankan rago lokacin wani fada da ya barke a gidajen yarin Brazil a shekarar 2017.
Yusuf Aliyu Haranda kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuwayin da ya rage sau'i a rantsar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a wani sabon wa'adi, batutuwan da ake ta cece kuce a kai kan ko gwamnatin ta yi nasara ko akasin haka su ne na tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa, kamar da za ku ji a wannan rahoto na Umar Faruk Musa daga Abuja.
Dangane da ire-iren waɗannan kalubalen da Najeriya ke fuskanta a yanzu ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari, na tuntuɓi Dr. Usman Bugaje, tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya kuma jigo a jerin 'yan siyasa na ƙasar da suka yi ruwa suka yi tsaki wurin tabbatar da cewa an haɗa ƙawancen da ya kafa jam'iyyar APC da shugaba Muhammadu Buhari ya tsaya takara a kai har ya zama shugaban ƙasa. Domin in ji ƙarin haske dangane da abubuwan da shi yake ganin cewar su ne makasudin matsalolin da ya sanya ba a ga irin cigaban da ire-irensu suke fatan su ga an gani ko an samu a cikin Najeriya ba.
Hakikanin gaskiya wanda ba su da daɗi a cikin gareta shi ne shugaban ƙasa, ana yabansa sallah zuwa kafa Allah. Shi ya kamata a samu wanda su gaya mashi wannan, duk da cewa ana masa uzuri saboda rashin lafiya kuma ana mashi fatan alheri saboda ana hangen har yanzu in ya tashi ne yadda zai aiki zai iya. Saboda haka abinda ya baibaye shi ya kasa duk waɗannan abin da ake faɗa na tsaro na cin hanci da rashin tattalin arziki, mu dai 'yan ƙasa ba abinda aka yi, wato ma'ana an yi ƙoƙarin a yi abubuwa amma abubuwa ta ƙarƙare da suke. Saboda haka ƙarshen al'amari sai ka rasa menene ma dai aka samu a kai. Ni shawara ta shi ne yana da abubuwa guda uku. Na farko shi ne sai lalle ya cire waɗannan da suke zagaye da shi wanda suka hana shi ya gaske al'amura. Kusan duk wanda yake zagaye da shi ya kamata ya kakkafin shi idan yana son ya mulki na Allah da Allah, ma'ana ya yi abin da talaka. Domin waɗannan sun hana shi ma ya gane me ke faruwa, kuma sun hana shi ya san ƙasar, kuma waɗanda za su iya zuwa su ba shi shawara sun hana shi. Kuma su da abin kirki suke na ƙasar, wallahi sai a bar su a yi masa addu'a ma su ci gaba. Amma sun kashe ƙasa kuma sun bar ana ta zagin shi shugaban ƙasa ya kasa yin abubuwa. Sai yake ne na biyu maganar tsaron nan, sai ya koma baya duk waɗanda ya sa suke harkar tsaron nan yake duk ya sauke shi. Sai ya fito da kwai shawarwari da manyan sojojin da suka yi aiki na gaskiya suka ba shi takardun nan suna nan in an ba shi miƙa ma waɗancan mutanen da suka zagin shi yake. Ko karanta su ba na gina in ku yana karantawa ku duk abin da yake son a yi ba a yin saboda waɗannan mutane su zaɓi zagin. Amma ne waɗanda ya sa da waɗanda suke shugabancin sojojin da 'yan sojojin yanzu duk sun kasa, ya kamata ya san yadda zai sauke su ya kawo daga cikin sojojin har yanzu da kai nagari daga cikin abokai nan kuma a saurare su. Mutane ne an aika su an hana su makamai, an hana su abinci, an hana su alawu nasu, an hana su komai.
A waje ɗaya na tuntuɓi kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wato Malam Garba Shehu domin in ji shi kuwa a idonsa menene nasarorin da gwamnatin ta samu musamman a ɓangaren yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa, inda yake cewa
ita matsalar tsaro abinda nake so masu saurare su fahimta shine ba zai yiwu a ce mutum miliyan 200 haure da haka ba za su zauna, wani bai maru wani ban, wani bai zagi wani, ba cin zarafi, wato duk ƙasashen duniya ba Najeriya ba. kullun su masu neman kawo fitina a ƙasa salo suke canjawa suna nemo hanyoyin da za su abun lura shine shin gwamnatocin suna ɗaukan mataki da maganin abin. To ina ba da tabbaci cewa shugaba Muhammadu Buhari a matsayinsa tsohon janaral na soja ya san muhimmancin tsaro, ya san kuma irin matakai da za a yi, kuma in Allah ya dana ana ta kokari a karfafa wa jami'an tsaro gwiwa, ana kara musu makamai, ana ba su hakkin su, wannan ma za a yi maganin wannan da ya taso, wani abu ma sabo in ya taso za a yi maganin sa insha Allah.
Kuma leka magana ya yi da shahanci da shahina gaba gaba a jerin abubuwan da shugaba Buhari ya ce zai yi, anan kuma wani irin nasara kuka ga cewa gwamnatin ta samu?
Babban nasara da ya kamata ma a duba ba wai ta maganan kuɗi da aka kakkaɓo su akan mutane da suka ha'inci ƙasa suka ɗiba ba, dan yanzu magana da nake maka ba maganan gidaje ko motoci, jiragen sama, jiragen ruwa, jiragen da aka kwakwace ba. Kuɗi ya fi biliyan dubu wato triliyan guda na naira da jami'ai tsakanin EFCC, ICPC, ɗan sanda da kwamiti na musamman da ke fadar shugaban ƙasa na yaƙi da rashawa da shi aka karɓo su triliyan. Saboda haka an samu nasarori akan wannan, amma ni in ka tambaye ni cewa babban nasara shine babu babban nasara da wuce ta gyara hali ma da ake samun nasara ga 'yan Najeriya, domin idan hali bai kyautu babbarna cigaba da yanta za a yi.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da nai da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a can birnin Ibadan da ke jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya, wakilin Masan Umaru Tambol ya jiyo mana ra'ayin wasu daga cikin mazauna birnin kan wa'adin nan na gwamnatin Buhari mai karewa.
A yayin da ake harmar rantsar da shugaban kasar Najeriya karo na biyu da gwamnonin jihohi gobe a Najeriya, wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu da fatansu.
Sunana Tunji Adepoju, kuma wanda aka sani da Tunji ɗan mama, mazaunin jihar Osun. Mun ga kasawa kuma mun ga wanda yake kuma ya bunƙasa cikin fannin shugabancin Alhaji Muhammadu Buhari. Ta fannin doka dai an ga da ai kokari, fannin kasuwanci kuma ya faɗaɗa sosai, fannin kayan jirgi jiragen ƙasa.
A ina ne kake ganin gwamnatin shugaba Buhari ta kasa musamman a nan jihar Osun?
Nan kai kasawa ba jihar Osun ɗaya ba, Najeriya gaba ɗaya. Na fannin tsaro dai kowa suna cewa gwamnatin ta kasa. Kana magana da Alhaji Mustapha Talban Shagamu. Wannan mulki na shugaba Buhari shekara huɗu da yi ba yabo ba fallasa. Sai dai fatar Allah ya sa sabon gwamna da zai hau ya ɗora akan abin da tsohon gwamna ya yi.
Ina ne shugaba Buhari ko kuma nan gwamnatin jihar Ogun aka samu cigaba?
An samu cigaba a yankin da shi gwamna ya fito bangaren Yaba kenan, amma mu nan bangaren Ijagu inda bangaren sabon gwamna zai kama nan ne ba a samu cigaba ba. Shi kuma shugaba Buhari an samu cigaba a bangaren Southwest, a bangaren kuma mu arewa inda ya fito mu ne nan bangaren bamu samu cigaba ba kamar yadda su sauran bangarori suka samu cigaba.
Sunana Alhaji Bala Abdulkadir Jada, Coordinator General na Southwest Area Community for Atiku. A garin Ibadan nake zaune, mulkin Buhari gaskiya bai yi abin da ya dace da yi ba.
Me kake nufi?
Dukkan sharuɗa da dai alƙawarurka akan ba zai wa ƙasa aiki zai ce maka talakan ƙasa ba da yawan da aka dai wannan shekara huɗu da yayi gaba ɗaya ya da malmala ƙasar ne gaba ɗaya ba wani abu da ci gaba da aka samu.
To menene fatanka ga mulkin sa karo na biyu?
In ya rabu da waɗanda suka kewaye shi suka hana shi kallon gaban sa take yaudarar shi, to me yiwa zai iya tabuka wani abu kafin ya sauka.
Sunana Ibrahim Shi Abdullahi, sarki Hausawa na Shashan Market a Kore Sabawa Leondo State. Tambuwar kasan yanayin shugabanci kamar misali mutum ya bada gidansa haya ne sai ya samu ɗan haya waɗanda ba su da tsafta, in suka jaye da gidan ya shigo ya ce zai gyara ya ka gani yanayin abin da kasance gare shi, ya zama dole ya shiga ya yi dauriya inda ya gani kamun ya mai gidan yanda yake sai ya jaye ƙahon da sun ji Hausawa. Muna kallon wannan mulki a kukura kurre manya da mai girma shugaban ƙasa ya samu a ƙasa na hukun tsarin arziki, doka da oda, matsalar hanyoyi.
A ina za a cewa shugaba Buhari ya ci gaba
ko da bangaren hanyoyi wasu ya an samu dama, muna kuma sanin matsalar Boko Haram ba dan shigowar Buhari ba dan ta kama gaba da jihohin arewa.
Me ya kamata yayi a wannan karo na biyu?
Ya kara mai da hankali bangaren tsaro, misali Katsina, Zamfara, Kaduna, Niger.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To kan wannan batu kuma muke so ku bayyana mana ra'ayinku, shin waɗannan nasarori gwamnatin ta samu kuma waɗannan ƙalubale ta fuskanta? Kafin mu buɗe layukanmu a shakatar da wannan waka.
Ishara ce ma wani yayi gida ya yi moton ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na daunan ku wani yana da hura goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba na silifan duka Allah na daunan ku wani yana da daki nasa in yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa da redi oba canya ga ku kafet fa a daki handa kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kauna ku
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655. To kada dai a shafi ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu ana agoguna cewa karfe 2 ne mani saura minti 14 mun samu kira daga Nasarawa wane ne akan layi
Idris Zakariya Umar Mada daga Ungwa TV Kitwi Nasarawa
To muna jin ka Malam Idris
Wato ni da farko shawarar nake son bayar su yan ta'adda nake son ba shawara da yan Boko Haram Sukuna fa wannan abubuwan da suke yi misali in suna kashe mutane
Malam Idris muna magana kan batun nasarori ko kalubale da aka fuskanta a gwamnati ko kuma wannan wa'adi mai karewa na shugaban Muhammadu Buhari.
To ba an yi magana tsaro ba?
Eh.
To tun da aka yi magana wallo ka ga wannan magana yan ta da kai ga ta shige.
To muna jinka jika.
Tsoron Allah. Su bar wannan tsadanci suke koma su nemi halar kamar da kowa yake nema. Shi kuma Buhari ya kamata ya duba wanda suke tare da shi misali wanda suke ba shawara tsakani da Allah ya kamata ci gaba da aiki da su wanda kuma suke faɗa musu daga dama ko kuma suke domin neman wani abu a wurinsa to ya kamata yi kokari canza su
to mun gode Malam Idris daga Nasarawa za mu je Bauchi wane ne akan layi
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka Ayuba.
To alhamdulillah nasarorin da aka samu a gwamnatin shugaba Buhari yayi kokarin ya ɗebi matasa ƴan fawa wannan tabbas an samu ci gaba kwarai da gaske sannan kuma a hidiman Boko Haram din an dan samu raguwa kwarai da gaske sannan kuma ya ce da yara ɗalibai makaranta abinci kuma wannan an samu ci gaba kwarai da gaske to sannan kuma dan matsalar da aka samu shine masu garkuwa da mutane dinnan wannan kuma muna kira ayi iya kokari ya daure a ci gaba da yakan su Allah ya taimake mu ya bamu zaman lafiya a kasan mu mai magana Ayuba Garba Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi
to mun gode Ayuba bari mu tsallaka zuwa Kaduna wane ne akan layi
ni Allah shi aka lalle daga Madarasha ga Harjan Shaw
to muna jin ka Malam Isaka
To ni abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya mafi yawanci dai ba ma kallon al'amuran a yanda suke shi takardun arziki wani abu ne sannan kuma harkan tsaro din nan wani abu ne ba wai za a dinga dangana mu shugaban kasa komai da komai bane akwai abin da mu kankin kanmu ƴan kasa zamu iya yi na taimakawa ba wai sai lalle shugaban kasa bane komai za a riga ganin laifin shi akai shi kadai ba zai iya ba ai wannan haka yake sannan dole ne kuma mu riga kallon majalisun mu wai shin menene ma suke yi dan ba iya gane cewa idan majalisu suna zagon kasa mu ba ma bin wannan abin shugaban kasa kawai muke kallo ka gani wannan ya zama dole ne mu tashi saboda majalisa ta fi shugaban kasa karfi idan majalisa ta yi doka mai kyau wanda zai amfani talaka dole ne mu ga an buya amfani mu amma sai su je tun suna ta wani abu wanda yake ra'ayinsu ne mutum ga yana tallan kanshi a gidan TV wannan ba daidai
To mun gode a Malam Isiyaka da Kaduna muna Kaduna har yanzu wane ne akan layi
Ana magana ne, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana ne da Alhaji Ibrahim Yarame sai da Garuwa Samuna Kalere Lokal Gambe.
To muna jinka Alhaji Ibrahim.
Wato alhamdulillah, game da maganar tsaro da ake akai shi.
Ba tsaro ba, hadda ma batun cin hanci da rashawa da sauran wato matsaloli da nasarori da aka samu.
Boko Haram suna zuwa. Sabo kan Boko Haram. Kaga kamar shi wannan satanin garkuwa da mutane da sauran su ya bambanta da Boko Haram. Wanda yake shi kaga Boko Haram din wannan yan satan garkuwa mutanen nan sukan sibi abun shigo gari su ko kashe mutane ko kuma su dauki wanda dauka su da shi domin neman kudin fansa. Kuma ba da bayan haka kaga dole a gwamnati uzuri anan. Da'iwa idan suka yi wannan abun cikin gari fa suke dawowa su zauna a gidajen su ba. A wanda yake ma wanda yake ba tabbas din security yake zuwa ciya shi go cikin gari ya kama su bai san su ba. Kamar unlike da ita Boko Haram wanda yake tana cikin jeji ne za a iya fita a yake su wannan ko ba su yaku ba. Saboda haka an yi wakin kokari sai dai kawai sake jajircewa ci gaba da addu'a kuma gwamnati ta sake sanin matakin za su dauka kan irin wannan al'amari. Ni ya zo da mun da zan ba da ke.
To muna godiya, bari mu je Ondo. A wane ne akan layi? Hello, na Ondo kana jin mu? To kaman layin na shi ya katse. Yau waya kan layi?
Aminu ne, Aminu shi yau daga Ore.
Yau to muna jinka.
Yauwa, wato ni abin da zan iya cewa game da wannan mulkin Baba Buhari din. To gaskiya alhamdulillah, saboda na daidai kaga kanmu ya waye mu ƴan Najeriya, kowa ya san matsayinsa. Sannan kuma an samu
kamar me kake nufi in ka ce kai ya waye ko ya san matsayinsa, me kake nufi kenan?
Eh, abinda nake nufi kaga yanzu mun gane waɗanda yake suke kaunar Najeriya ko mun gane wanda ba sa kaunar Najeriya. Sannan mun gane wanda suke son kowa ya ci gaba, mun gane ko ba sa son ci gaba mutane aljihunsu kawai suke so da ƴan uwansu. To kaga wannan ma babban ci gaba ne, tunda duk abin da ka sani za ka iya sanin har yanzu za ka iya magana ko ba haka ba. Sannan kuma kaga ainihin arewa an samu wayewar kai ci gaban karatu, domin da kaga arewan mu ba dauki karatun boko da muhimmanci ba, amma zuwan baba din nan an bayyana ma kowa darajar ilimi kuma kowa ya gamsu da shi. Sannan bangaren noma shi ma kaga an samu ci gaba, matasa wanda da suna kyaman zuwa su noma yanzu kaga sun zage. Kaga wannan babban abin godiya ne, shi ma wannan wani abu ne wanda zamu iya godiya a kai. Kuma sannan muna kara fatan Allah ya kawo lokacin da tsaro zai inganta a Najeriya.
To mun gode Malam Aminu, bari mu je Kwara. Wani ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mai magana Bello Garba ina kokarin Najeriya mai bulawa kala daga nan Kwara.
Wa alaikum salam, muna jin ka tu Malam Bello.
Gaskiya idan muka duba, gaskiya mulkin Baba Buhari idan muka duba gaskiya wani bangare an samu cigaba musamman ma bangaren tsaro. Amma abin da shi a yau sallar tarki da more rayuwa mu dai gaskiya yankunan yankin mu na jihar Sokoto gaskiya abin ya zama ba mu samu shi gaba ba. Dan yanzu haka a birnin Sokoto lokacin cikin azumin ga sai ka sai fiya wata ne kankara naira 50 kuma ba mu da wutar lantarki. Da haka muna kira ga mai girma shugaban ƙasa, to Allah a taimaka mana a magance mana irin wannan matsaloli da muke fama musamman ma a jihar Sokoto. Gaskiya babu ruwanci kuma babu wutar lantarki. Wannan ita gudun mata, na gode biyu.
To muna da kira kuma daga Taraba, mun gode Malam Bello Garba Dinawa. Wane ne akan laya Taraba?
Ina magana da Fulai Jauro Manu, karamar hukumar gasal a jihar Taraba.
Yau to muna jinka.
To abin da ya kamata Baba Buhari ya maida hankali a wannan sabuwar gwamnati nasa, ya tsaya akan harkokin tsaron nan sosai, a yi garan bawu ma shugabannin jami'an tsaron nan gaba daya.
Kamar me waɗanne irin nasarori aka samu kuma waɗanne irin ƙalubale aka fuskanta?
An samu nasarori, maganan Boko Haramun an rage mata ƙarfi. Sannan bangaren maganan fadace-fadace, wani wurare sun an samu sauki, wasu wurare kuma yanzu kamar Zamfara da Katsina kaga ƙaruwa ya yi. Amma gaskiya fi sabilillahi mu irin Taraba, Adamawa da Benue da Plateau abubuwan an samu sauki. Saboda haka muna roƙon gwamnatin tarayya shugaba Buhari ya ƙara mai da hankali wajen maganar tsaron nan, da fatan Ubangiji Allah zai taimake mu ya kawo mana zaman lafiya. Wannan shine babba.
To madalla, mun gode kuma da wannan kira naka, muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da tsohon ƴan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na club din Real de Madrid na ƙasar Spain, inda a yau Talata ƴan sandar ƙasar suka cabke waɗansu daga cikinsu da sun kaɗa da Raul Bravo da ke kasancewa kusa a cikin badaƙalar nan ta ɗanyen aikin shirya waɗansu cogin wasanni a ƴan shekarun da suka gabata domin nasara a wuraren caca. Ba'ada bayan Raul Bravo, akwai Borja Fernandez ɗan shekaru 38 da haihuwa da Carlos Aranda shi ma ɗan shekaru 38 da haihuwa, dukkansu tsohon taurarin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real de Madrid ta ƙasar Spain. Haka ma ɗan sandar na ƙasar Spain a cikin wannan badaƙala ta cogin wasanni na ƙwallon ƙafa ɗan shekarun da suka gabata sun dakatar da Samuel Sanz, Alonso da Inigo Lopez. Har yanzu muna ƙasar Spain, inda a yau Talata ɗin nan rediyon yankin Catalan Rak One na kasar Spain ya ce kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barça ko kuma Barcelona ta Spain za ta bada sanarwa a yau Talata din nan na korar kocin ta ciya da Ernesto Valverde. Wannan ko tala'akari da kashin da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta sha Anfield, inda Liverpool ta kasar Ingila ta lailaye ta da ci 4 da nema, bayan ta ce Liverpool din da ci 3 da nema mako guda da gabata. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Kuma da albarkacin azumin watan Ramadana, ga wannan sako na tasirin azumi.
Assalamu alaikum, sunana Habila Rabiu, mazauni Nyamai a jamhuriyar Nijar. Lokacin azumi na kan ji gaskiya shauki, kuma na kan ji yanayi na watakila lahiyar jiki yana bamban da lokacin da ba na azumi ba, wannan kenan. Na biyu kuma babu shakka lokacin azumi idan ka dubi watakila halayya ta ciye-ciyen abinci wanda ake ta yi akai-akai, wanda idan ba lokacin azumi ba ne, to in lokacin azumi ya zo ya tsaya, gaskiya wannan abubuwan suna ja baya, suna ragewa. Inda watakila idan aka zo ma bude baki ne bai wuce a ce abu ɗaya biyu ba, amma kuma idan lokacin da ba na azumi ba ne ka gani a yi ta kwashe-kwashen da wani lokaci sai ya zama illa ga lahiyar jiki. To akan haka gaskiya tasirin da yake da shi gare ni shine ina amfanuwa da lahiyar jiki sosai bisa ga lokutan da suke ba na azumi ba ne, sannan kuma na kan ji natsuwa sosai kwarai da gaske.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Da takaicin, masu hasashen yanayi a nan Amurka sun ƙara jan hankalin jama'a dangane da matsalar ambaliyar ruwa da za a iya samu a tsakiyar yau a nan ƙasar ta Amurka. Hukumar kula da yanayi ta bayyanar da cewar an samu matsananciyar guguwa da ta shafi jihohi na tsayyankin tsakiyar Amurka, wanda hakan ya jawo mutuwar rayuka. Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar mutanen kasar ta a karon farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta zallanta. Wannan zai sa Ghana, wacce za ta gudanar da kidayar a watan Maris na shekara mai zuwa, ta shiga layin kasashe da suka hada da su Switzerland, Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su fara gudanar da kidayar jama'a da ta wajen amfani da manhajar da kuma na'urar kwamfuta. Mutanen kasar Sudan yau sun yi muni suna gudanar da gagarumar zanga-zangar neman ganin an kawo ƙarshen mulkin soja a kasar.
To a gaida kai Yusuf Masuwaro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe na Allah kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah kai mu da karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar, kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so a sake sauraron wannan shirin za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu madadin shi Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Christian da ta haɗa shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu Nelson Muhammad Dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC.